نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 23 ga wata mai alfarma, watan رمضان، hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya zo 11 ga watan 8/2012. Muna nan a cikin sura ta 57, za mu tashi aya ta 18. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن المصدقين للي وقند سكي بعد صدقة سكي بعد دوكي يسدنتي مقام الدين الله. والمصدقات da kuma masu sadaka mata, in an karanta shi bi tashdid, in an ce ko musaddiqina yana nufin masu gaskatawa, min tasdiqi. Malam Ibn Kathir da Asim sun karanta sai Hafs bi takhfif as-sadi, innal musaddiqina masu gaskatawa kenan. Musaddiqina ko min al-mutasaddiqina wal mutasaddiqati, an yi digamin wannan ta'un din fusad shine ma'kuzun min as-sadaqati kenan. Wato in an yi innal musaddiqina yana nufin masu gaskata Allah maza, wal musaddiqati da masu gaskata Allah mata. In kuma an ce innal musaddiqina wal musaddiqati yana nufin masu yawan bayar da sadaka maza da masu yawan bayar da sadaka mata. Kamar da Allah ya faɗa a can, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dhakirina Allah katiran wal dhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa ana nufin ko dai gaskatawa ko kuma bada sadaka, wanda duk biyun ana so a yabi mutum in yayi su. Wa aqrabullaha, suka bawa Allah rance, qardan rance hasanan mai kyau, suka taimaki addinin Allah da kudin su da mulkin su da ilimin su da rayuwarsu gaba daya yudaa'afu lahum za a ninka musu ninkin da ninkin walahum ajrun karim kuma lada mai karamci ya tabbata a gare su idan sun hadu da Allah ranar alkiyama wallazina amanu billahi wadanda suka yi imani da Allah mun ce imani da Allah abubuwa guda hudu ne an tumina bi wujudihi an tumina bi rububiyyatihi an tumina bi uluhiyyatihi an tumina bi asma'ihi wa sifatihi kai yadda da samuwar Allah akillahi shakkun shin akwai shakka cikin samuwar Allah babu shakka sannan kai yadda Allah ta'ala shi kadai ne fi rububiyyatihi shi kadai ne mai mulki shi kadai yayi halitta shi kadai yake gudanar da halitta sannan kai yadda da bangaren uluhiyyarsa shi kadai ya kamata a kadaita da bauta kada a hada shi da abokin tarayya da kowa da komai sannan kai yadda Allah yana da suna yana da sifofi da ya cancanci a kira shi da su wanda ya kira kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ya kira shi da su ko ya siffanta shi da su shine Allah ta'ala ce to masu irin wannan wa rusuluhu suka gaskata manzannin Allah shine cewa Allah ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na in mutum ya karyata manzon Allah daya to kamar ya karyata dukkan manzannin Allah ne shi sa Allah ce kadzabat qaumu nuhin al mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni ai annabi daya aka tura musu amma aka ce sun karyata manzanni saboda an ka karyata manzo daya ka karyata dukkan manzannin Allah gabaki daya shi sa aka tuhume su domin karyata manzo duk karyata rukuni guda hudu ne ka karyata mursal ka karyata mursal ka karyata risala kuma kai inkarin mursal ilaihim domin sako baya cika sai da rukunan nan guda hudu almursal mai aikowa shine Allah almursal wanda aka aiko shine manzo arrisala sakon da ya dauko shine manzanci almursal ilaihim mutane da aljanu da aka ce a kawo musu to saboda haka wannan wajibi ne mu gaskata dukkan manzannin Allah ba tare da mun bambanta tsakanin su ba a asalin annabta da manzanci ulaika waɗanda suka yi wannan humus siddiquna waɗannan su ne masu tsamin gaskatawa su suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah suka gaskata musulunci suka gaskata saduwar su da Allah kun ga Allah ya musu shaida yace ulaika humus siddiquna masu tsananin gaskatawa shi yasa Allah yace to mu kasance da irin su ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya su waye masu gaskiya sai Allah ta'ala yace lil fuqara'il muhajirin allazina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus siddiquna hum ulaika humus sadiqun wadannan sune as-sadiquna wato masu gaskiya to anan sai Allah yace ulaika humus siddiquna sune masu tsananin gaskatawa wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya da duk wanda ya gaskata shi wannan sune masu martaba wajen Allah wa shuhada'u inda rabbihim nan ana iya hadewa ce ulaika humus siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim wadannan sune masu tsananin gaskiya kuma sune wadanda suke masu bada shaida inda rabbihim a wajen Allah ma'ana an yi fassarar shuhada anan da fassara uku sune wadanda suka yi shahada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ransu akan musulunci ko kuma sune wadanda suka shaidarwa Allah da imaninsu cewa su masu shaida ne ko kuma sune shaidun Allah a ban kasa wadanda suke tabbatar da tauhidi cewa a kadaita Allah da bauta ka hada shi da abokin tarayya lahum ajruhum wa nuruhum wannan ladan su ya tabbata a gare su wa nuruhum hasken su ma ya tabbata a gare su yau malaiku zillahu annabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana suna cewa Allah ka cika mana hasken mu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda kuma Allah bai sa masa haske ba ba za ka taba samun sa da haske ba wallazina kafaru wadanda suka kafirta shi ko kafirci shine tagabiya ka rufe gaskiya da gangan adamul imani billahi wa rasulihi wa kitabihi qaryata Allah da manzansa da qaryata littafin Allah shine asalin kafirci saboda haka shi yasa ainihin kalman kafara yana nufin satara ka san gaskiya ka boye ta ka rufe ta ka kebunta wa kadzabu bi ayatina suka kara da laifi na biyu gaji sun yi zama kafirai kuma sun karyata ayoyin Allah wadannan laifin kan guda biyu duka wadanda ba a yafewa ne in mutun ya mutu da su ulaiika masu irin wannan ashabul jahim sune wadanda za su shiga wutar jahim wato sune konannu a cikin jahim fa amma man daga wa akharul hayatid dunya fa innal jahima huwa al ma'wa wanda diye dagawa ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira to wadannan sune wadanda za su shiga cikin jahimu Allah ya tsare mu na'am
i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahu wazina وزينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
الله تعالى تعلم كسني وانده سني بي سني وانده سني يقال سني innama alhayatud dunya lalle ita rayuwar duniya ba komai bace face la'ibun wasa ne kawai walahawin da wurgi wazinatin da kawace da kwallace watakafurun bainakum da kuma nuna alfahari a tsakanin juna watakafurun da kuma gasa fil amwali wal auladi wa yafi yawan yaya wa yafi yawan dukiya to duniya gaba daya kamar fali gaisin rayuwarta kamar girgije ne Allah ya saukar da shi daga sama a ajabal kuffara nabatuhu lokacin da kasa ta sha ruwan nan ta fitar da tsirrai waɗanda suke noma wannan tsiro din yana kayatar da su kuffara anan yana nufin manoma an kira su kuffar ba wai don sun kafirce wa Allah ba sun mu kuffaran li anna zarra'a idza alqalba zara fil ardi kafarahu ay gaffahu idan suka saka ƴaƴan abin nan shuka suka rufe ta to rufe wannan shi yasa aka kira su al-kuffar lugatan ba wai kuffar waɗanda suka fita daga addini ba a ajabul kuffara nabatuhu wannan tsiro yana kayatar da manoma in ya fito aka ga yabanya ta yi kyau ta fara fidda kai to sai a fara murna cewa damuna za ta yi kyau to ana nan an yanke thumma yahiju sannan kaga ya bushe fatarahu ka ganshi musfarran ya koma yalo mai ruwan rawaya thumma yakunu hutama wataran sai kaga ya zama karmami kuma ana tattake shi wa fil akhirati azabun shadidun idan duniyar ta kare mutum bai amfani da ita ya bi Allah ba to a lahira kuma akwai azaba mai tsanani ga wanda ya kafirce wa maghfiratun min Allah akwai kuma samun gafara daga wajen Allah wa ridwanin da kuma samun yarda Allah shine akbaru kuma wa mal hayatud dunya rayuwar duniya bata zo ba illa mata'ul gurur face jin dadi ne mai rudi wacce take rudan mutane ta raba su da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ni walid dunya ma ana fi dunya illa karakibun iska zalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha ice mana na Aisha ina ni ina dunya misali na da dunya kamar matafiyi ne yazo ya samu gindin bishiya ya sauke kayan sa ya huta daga nan sai ya dora kanan sa yayi gaba. To duk wanda ya bai da duniya gidan zama ya shagala da ita yayi watsi da lahira to yayi asara. Shi sai Allah ta'ala ce kalla bal tuhibbuna al-ajila kuna son mai gaggawa din nan wa tazaruna al-akhira kuna watsi da lahira. A wani gure yake cewa bal tusiruna al-hayata ad-dunya kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita tafi alheri ita tafi wanzuwa. Wani gure yake cewa man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Saboda mai son magaggauciya mai son mai karewa duniya to Allah yace za mu bashi duniyar. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa baqilu ma kanu ya'maluna. Daka rayuwar duniya mai karewa ce, rayuwar duniya ba a dogaro da ita, kaka bari ta ruɗe ka ta raba ka da Allah. Idza asbahata fala tantazuru al-masa wa idza amsayta fala tantazuru as-sabah fa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika. Saboda haka ya kamata mutum ya tsara wa kansa ya san wannan duniyar wajen wucewa ce, wajen tafiya ce, ba gurin zama bane, ba gurin tabbata bane, ba madakata ce. Inna lillahi ibadan fitana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nabaru fiha wa lamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihan al-a'mali fiha sufana. Inna lillahi ibadan fitanan a cikin bayan Allah akwai masu kaifin hankali, akwai masu tunani, akwai masu basira, akwai masu fahimta, akwai masu zaka'i, akwai masu wayo. Talaqu ad-dunya sun saki duniya saki uku ba komai. Wa khafu al-fitana sun ji tsoron fitina. Nazaru fiha sun yi duba da kyau a wannan duniyar. Falamma alimu annaha laysa li hayyin watana da suka gane ba gurin zama bace. Ja'alu halujjatan sai suka maida ita kamar wani rami ne mai ruwa mai zurfi wanda in ka fada zaka nutse. To ya zaka ta haye wattakhadhu salihan a'mali fiha sufana suka riki aiki na kwarai a matsayin shine jirgin ruwa da zai tsallakar da su daga hatsarin wannan duniya din. Shi yasa nake cewa ala inna ad-dunya kajifatin baytatin wa illaha muslimul kilabun nawamis hawamis. Ice wannan duniya din kamar mushe take. An ce ad-dunya jifatun dalibuha kalbun. Duniya mushe ce, mushen ma na jaki mai neman ta kare ne. Sai kan ka shagala da ita sai kai asara ba nan ba can. Wani yana cewa hiya ad-dunya taqulu bi mil'i fiha hazar hazar min batashi wa fatki fala yadurukum husnul ibtisami fa qawli mudhikun wal fi'l mudhki. Ita ce duniya tana fada da bakinta ku kiyaye ni, ku kiyaye ni kan ne tunde akan ku na fatattaka ku, kada kyawun murmushi na ya yaudare ku, magana ta dariya ce amma aiki na ne sa kuka ne. Yana cewa annabsu tarki ala dunya وقد علمت ان السعاده فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت بانيها فان بناها بخير طاب مسكنه وان بناها بشر خاب بانيها. اجي النفس تبكي على الدنيا gamti yana kuka, yana dariya, yana fushi, yana fada, yana tashi, yana zama, yana gudu, yana tafiya dukkan duniya. Ba Allah a gabansa, ba lahira a gabansa, ba musulunci a gabansa, ba tauhidi a gabansa, ba sunna a gabansa. An-nafsu tabki ala ad-dunya rai tana wa duniya kuka. Wa qad alimat kuma zai ta san anna sa'adata fiha arziki a duniya tarku ma fiha kai watsi da abin da ke cikin ta. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunha ba ka da wani gida bayan ka mutu wanda zaka shiga ciki illa lati kana qawla al-maut baniha sai abinda ka gina kafin ka mutu. Fa in banaha bi khairin idan ka gina lahiraka da alheri dawo maskanuhu sai gurin kwanciyar kai ya maka dadi. Wa in banaha bi khairin in ko ka gina ta bi sharrin da sharri khawa baniha to kai mai ginin ka tadi. Wani ya ce taharruz min ad-dunya fa inna fana'aha muhallu fana'in la muhallu baqa'i. fasafuha mamjuzatun bikudratin wa rahatuha maqarunatun bi ana'i. Yace kai taka tsantsan da duniya domin karewarta a gurin zaman ta ake karewa, koma bacce kare ba kai zaka kare shi al'amarin duniya, ko ka kare ko ta kare, ko abin hannunka ya kare ko kai ka kare ko ita ta kare, dole dole za ku yi kudi ba. Shi sa da yake cewa da na kalli abin duniya sai na ga ɗayan biyu ke faruwa, duk abin da Allah ya baka a duniya ko ka kare ka barshi ko ya kare ya barka. To sai kai amfani da damar da ka samu, law wasalan la damar da gairika ma wasalan ilaika, da duniya za ta wanzu a hannun waninka da kai ba za ta iso wato gurinka ba. Da aka ce mutum ya amfani da wannan dama ya ga abin da ya gina wanda zai amfane shi ne a duniya da lahira. Sabiqu ila maghfiratin, Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi sauri ta hanyar aiki, ila maghfiratin zuwa ga samun gafara, min rabbikum daga Allah mahaliccinku, wa jannatin da kuma samun aljanna, ku gaggawan samun aljanna, arduha fadin aljanna da yalwa aljanna da fartajiya aljanna, ka ardi samai wal ard, kamar fadin sammai da kasa, wa iddat an yi tanadin aljanna ne, lil ladina amanu billahi da waɗanda suka yi imani da Allah, wa rusulihi da manzannin Allah gaba daya. Zalika a ce kayi imani da Allah, kayi imani da manzannin Allah, sannan kayi watsi da duniya, fadlullahi wannan wata falala ce da daraja daga wajen Allah, yu'tihi yakan bada shi man yasha'u ga wanda yaga dama daga cikin bayinsa, wallahu zul fadlil azim, lalle Allah ta'ala ya tabbata ma'abocin falala ne kuma falalan ma mai girma. Allah lullube mu da falalarsa. Na'am.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
الله تعالى ce ma asabu min musibatin, babu wata musifa da za ta samu ta hanyar a samu fari ko karancin abinci ko tawaye kayan itace ko rayuka. Waɗannan abubuwan guda biyar da Allah ta'ala ya alƙawari ya rantse sai ya jarace mu a cikinsu, yace idan ya jarace mu da abu biyar mu ko muka yi abu biyu to shi kuma zai yi mana abu uku, kun ga zama goma kenan. A jarace ka da biyar ka yi abu biyu kuma ai maka sakamako uku. Allah ta'ala yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal'amfusi wasa maraci, inda abu biyar duk anan ake jarabtar mu. Wala na bude na kun bi sha'in min al-khawf, Allah ya ce na rantse sai na jarabce ku da wani abu daga tsoro ko na ƙasa da baki ɗaya ko na jiha baki ɗaya ko na local government baki ɗaya ko na rayuwa ko na kan kanka ko na gidanku ko na unguwarku, ko tsoron ka samu ka rasa, ko tsoron baka samu ba ko za ka samu, ko tsoron ka samu baka so ya ƙare, ko tsoron an baka rai kana so a kwace, ko kana kan mukami kana tsoron a cire ka, tsoro rayuwar gaba ɗaya a cikin tsoro ake. Akwai tsoron ka kai kadai, akwai tsoron mu mu, akwai tsoron da ya shafe mu a ƙasa, da ya shafe mu a jiha, duk wannan tsorace da furgice. Allah ya ce dama sai na jarabce ku da tsoro, sha'in min al-khawf, sha'in ne ma min al-khawf ba wai duka ba, da za a saki tsoron duka ai wala ma mu iya fitowa mu karatun ba. Allah ya ce dan kadan ne sha'in min al-khawf, shay'in min al-khawf wal-ju', sai na jarabce ku da yunwa. yunwa takan iya zama ta bangare uku, ko dai a rasa abincin gaba ɗaya ai noma ba a samu ba, ko kuma ai noman a samu a rasa kudin siya, ko kuma a'a an yi noman an samu kudin siyan sannan Allah ya shagaltar da mutum ya kasa ci har ciwon yunwa ya kama shi, don sai a kama abinci ya huce ma bai sa hannu ba saboda ya shagala da wani abu. Bishai'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali, da tawaye kuɗi a ce ba kasuwanci, a ce ba harka, abubuwa sun ki tafiya, kasuwa ba ciniki, gwamnati ba ta saki kuɗi ba, da ina take sakin kuɗin, wane ne ba magani a asibiti, babu kuɗin biya yara makaranta, to duk waɗannan matsaloli ne gaba ɗaya na kuɗi, naqsin min al-amwali kenan, ajiyarka bai cika ba. Wani abus a samu na ƙasar rayuwa, wannan ya mutu, wancan ya mutu, yau da gobe sai ka ga waɗanda ka sani suna ƙarewa, wanda baka sani ba suna ƙaruwa, wasu suna tafiya, wasu suna maye gurbinsu. Wasamarat da ‘ya’yan itace a tauye su a rasa su gaba ɗaya, ko kuma a samu wani shashi ko ya lalace, sai Allah ya ce wa bashiru sabirin, kun ga abu na ɗaya da za mu kenan haƙuri. Wa bashiru sabirin, su waye sabirin na masu haƙurin. Allazina idza asabatkum musiba, sai da mun zo maganar musiba, idza abtamum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaga asabirina ne sannan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sun yi me, sun yi abu, sun yi hakuri a aikace, kuma sun ce da bakin su inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, to Allah zai musu abu uku, ulaka alaihim salawatun min rabbihim, nabiyu wa rahma, na uku wa ulaika humul muflihuna, daka ulaika humul muhtaduna, za su samu abubuwa uku, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna, kunga sun samu abubuwa uku, salawatun min rabbihim, Allah ya maka salati ba daga mala'ika ba daga Allah kai tsaye za a bawa mai hakuri, sannan wa rahma, wannan ya nuna kenan salati daban da rahma daban, yasa suke ga akwai al-athmu fi al-mughayara, ba za a fassara salati da rahma ba kenan anan, tunda an ce salati da rahma, kuma aka fara amri al-khas as-salatu a'ammu min ar-rahma, dole aka ji kansa, duk wanda aka yi masa rahma as-salati an ji kansa, ba duk wanda aka ji kansa bane kuma aka yi masa salati, domin salati a ji kanka ne a kara ma daraja, kuma wa ulaika humul muhtaduna, waɗannan kuma su ne shiryayyu a wajen Allah, to kaga wannan shine Allah ya ce ma asawu min musibatin, babu wata musifa da za ta faru fil ardi a ban kasa ta hanyar wato samun waɗannan musifu waɗanda suke bayyana kan kasa, wala fi anfusikum, ko su shafe ku shine wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath-thamarat illa fi kitabin, face dama an rubuta wannan a cikin littafin lahul mahfuz, ko kuma littafin ku na shigowa duniya, tunda mun ce kowa yana shigowa duniya da file ko bill guda uku, bi katabi rizqihi, akwai file din arzikinka, wa ajalihi, akwai file din arzikinka, shaqiyun aw sa'idun, nan wani katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyun, wani katabi rizqihi wa ajalihi sa'idun, na karshen shine ake bambanta, amma file din farko duk mun yi tarayya da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da kowa da kowa an yi tarayya bi rizqihi wa ajalihi, inda aka bambanta file na uku, wani naku file din shaqiyun aka rubuta jiki, wani naku file din sa'idun aka rubuta, amma wajen ajali, shekarun da za ka yi, shekara nawa da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa, ina za ka mutu, me zai kashe ka, ina za ka je in ka mutu, wannan gaba ɗaya kowa an rubuto masa, sannan arzikinka nawa za ka samu, nawa za ka kashe, vita nawa za ka sha na ruwa, buhu nawa za ka ci na masara, tun nawa za ka ci na shinkafa, daga rayuwarka zuwa mutuwarka, yanzu ya ci tan ɗaya, ko kuma ka ci tan ɗaya, ko inda za a lantsafa shinkafa da mutu ya ci, daga ruwa na za ta kai tan buhu nawa kenan, 20? A'a ba, ai ta ci buhu 20 kawai wa kallon, daga farko ba zuwa yau, ya ga yace saboda haka, wani ya ci trailer guda ma, tun da ya wani dama ba zai karawa, to kaga wannan shi ne wato cewa kowa da arzikinsa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku ji tsoron Allah wa ajimu li fi talab, ku ji tsoron Allah ku kyautata nema, ku san cewa ajali ba zai zo maka ba, lan tamutu hatta tastakmila rizqaha wa tastawfiya ajalaha, ba wata rai da za ta mutu sai ta gama cin arzikinta kaf, sannan kuma rayuwarta ta kare kaf, kuma yake cewa ajalinka wato yakan yi jinkiri sai ka ci noma ka ta ƙarshe. Idan ajalinka aka duba aka ga saura noma ɗaya ka mutu, to ba za a ɗauke ka ba sai ka ci wannan nomar. Fa innama inda Allah la yunadu bi ma'siyatin, abinda ke wajen Allah ba a samun sa ta hanyar saban Allah. Saboda haka wannan shine wannan cewa duk abin da ya same mu mai da shi ga Allah. Illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir, wannan mai sauki ne a wajen Allah, ka yadda da kaddara mai dadi da mara dadi, mai zaki da mai tsani, mai daci da mai bauri, duk abin da Allah ya kawo a karba daga Allah ne. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul fa inna law taftahu amala shaytan, manzo Allah ce kai kwadai wasta'in billah, ka nemi taimako da Allah. Wa hris ala ma yanfa'uka, duk abin da ka san zai amfane ka ka tashi kai. Wala ta'jaz, kaka ce na gaji ko na kasa. Wa in asabaka shay'un, wani ya same ka bayan iya kokarin da kai, wani abu ya same ka, fala taqul ba ka ce kash ina ma dai kaza nayi. Fa inna law taftahu amala shaytan, fadan law ina ma kaza ne ina ma kaza ne tana bude mutum kofar shaytan. Shi yasa mutum ya iya ne da kaddara da rukunanta guda hudu, cewa duk abin da ke faruwa a duniya Allah ya san shi, na biyu Allah ya rubuta shi, na uku Allah ya halicci abin, na hudu Allah ya zartar da shi. Shine aka dunkule shi a baiti da ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu, sune arkanul qadari al-arba: ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Ilmun duk abin da ya faru Allah ya san shi, ba wani abu da zai faru ba tare da Allah ya san shi ba. Na biyu ba abin da zai faru Allah bai rubuta faruwarsa ba. Na uku Allah ya halicci abin, na hudu sai ya zartar tukunna, sai ya ce abin faru sannan zai faru. Wa ma tasha'una illa in sha Allah rabbul alamin. Likai la ta'asu, dan kada ku bakin ciki alama fatakun bisa abin da ya tsere muku. Wala tafrahu, kada ku yi takama da fankama bima ataku, da abin da Allah ya baku na arziki. Abin da ya same ka ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra'u shakar fa kana khayran lahu wa in asabahu darra'u sabar fa kana khayran lahu. Ajaban mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'mini. Al'amarin mu'mini duka alheri ne, ba kuma wanda yake samu wannan sai mu'mini. Idan abu mai dadi ya same shi sai wa Allah godiya, sai godiya ta zama masa alheri. Idan abu mara dadi ya same shi sai ya hakuri, sai hakurin ya zama masa alheri. Shi sa kace al-mu'min ya ishu baina shukri was sabr, mu'mini yana rayuwa tsakanin hakuri da godiya. Wani malami yana cewa addinu nisfani, nisfun fi shukri wa nisfun fi sabr. Yace addini an kasa shi biyu, rabi yana cikin ka ce na gode, rabi yana cikin ka ce na yi hakuri. Kira kan mutum Allah ya bashi, in an bashi ya gode, to ya fita daga rundunar shedan. Tunda shedan ya ce wala tajidu akatharahu shakirina, mafi yawa ba za su ce sun gode ba an ka musu. Shi kuma Allah sai alƙawari ce la in shakartum la azidannakum, ni kuma ne alƙawari in dai kuka gode Allah ce in dai ina baku kuna godewa zan dinga ƙara muku. Shi ku hakuri Allah ce inna wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab, mai hakurin an tashi bashi lada ba a lissafi. Yasa malamin Ibn Qayyim ya littafi iddatu sabirina wa zakhiratu shakirina, yana cewa hal as-sabiru khairun min ash-shakir, tambaya ake shin as-sa'imu as-sabir khairun min qa'imu ash-shakir, shin wanda ya rasa yayi hakuri da wanda ya samu ya godiya wa yafi garinta? Wanda Allah ya bashi yace na gode, da wanda Allah ya hana shi yace na hakura, wa yafi godiya, wa yafi dacewa, wa yafi girma? Ha? Wanda aka hana shi ya to da hakuri mai ne? Ha? Raci tunda waje kwata wai ko? Kun kuma kula ai da ma rigirar duniya gaba ɗaya rashin yin abu dinan ne. Yanzu Allah ya baka ilimi, sai ka gode. Gode ilimin shine ne yaɗa shi da aiki da shi. Allah ya baka mulki, ne godiyar mulki, tsaye da adalci da riƙe amanarsa. Allah ya baka kuɗi, ne godiyar kuɗi, ciyar da su cikin abin da zai ja maka yarda Allah. shi yasa yace wala yanfa'u zaljaddu minkal jaddu, duk kudin ka bazai amfane ka a wajen Allah ba sai kai kamun kafa da su ta aikin alheri. To shikenan kai ko da ba a baka komai ba ne ka bata kai sai kai hakuri. To rashin hakuri ya jawo fashi, ya jawo sata, ya jawo same, ya jawo ha'inci. Dan rashin hakuri ne da sai na samu dole. Sai da kan ka kalli rayuwar gaba ɗaya tsakanin abubuwan nan take yawo. Shi yasa malamin yake cewa idza wajadna akalna akala sabirina wa idza faqadna sabarna sabara shakirin sabara sabirina. Yace in mun samu sai mu ci irin na masu godiya, in mun rasa sai mu haƙuri irin haƙuri na waɗanda aka rasa musu suka yi haƙuri. Saboda haka mutum ya gudanar da rayuwarsa tsakanin abubuwan nan zai ga alheri mai yawa. In Allah ya baka ka ce na gode, in ya hana ka ka ce na haƙura. Wallahu la yuhibbu, Allah baya kaunar kullu muhtalin, dukkan mai takama fakhurun mai alfahari. Cikin waɗanda Allah baya so, mun yi lacca ko akan waɗanda Allah baya so, duk inda Allah ya ce la yuhibbu wana la yuhibbu wana, duk muka fito da su muka ce to kai ta kanka. Allah ya ce baya san mai hali kaza, kakka yi halin don kakka zama cikin waɗanda Allah baya so. Allazina yabkhaluna, sune waɗanda suke yin rowa. Rowa anan ta hada rowa da duk abin da Allah ya baka. Allah ya baka ilimin Muhammadiyya ko ya baka ilimin boko sai kai amfani da shi ka taimaki addinin Allah. Allah ya baka mulki, kai amfani da mulkin ka taimaki jama'a, ka kafa adalci da gaskiya, ka tsayar da amana. Allah ya baka kuɗi, kai amfani da kuɗinka ka taimaki jama'a, ka taimaki addini, ka kawo alheri cikin jama'a da kuɗinka, ka taimaka wa iyayenka da matanka da ƴaƴanka da danginka da makota da abokan arziki, kowa ya ci arzikinka. Shi ba gode wa Allah cewa Allah ya bashi ta hanyarka. To wannan shine to rowa, ana rowa da ilimi, ana rowa da mulki, ana rowa da kuɗi, ana rowa da ƙarfi ma, ana rowa da fasaha, ana rowa da tunani. Duk abin da Allah ya hore maka kai ka zo ka sarrafa shi wajen taimakon addinin Allah, to kai rowa da shi. Saboda haka ya kamata kowa ya ga wani irin taimako zai wa addinin Allah da abin da Allah ya bashi, kai zama marowaci. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, suna yin rowa kuma suna umartar mutane da su yi rowa. Wannan ai musifa ce. Kai kai rowa ka kyale mu mana mu bayar, sai ka ce kai ma kakkai. Da akwai wanda shi ba zai ba, in za kai kuma ya dinga ce maka kakkai. Wani Allah ba shi mulki yana kwatanta gaskiya da adalci, so dai zai ce masa in fa kana gaskiya da adalci fa za ka samu problem, wata kila a ce ruwa fa tabi ba za a zabe ka ba. Eh, to kaga wannan ya bukhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wani kuma Allah ya ba shi ilimi yana karantawa, to kai kana ta karantawa kai ne kake samu, kana ta wahala kawai wannan ku bai amfanin wannan. Kaga shi ma wannan yadkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wani kuma dan uwansa ne Allah ya ba shi kudi yake ta taimako, kafa kaje ka tsaya ce su ta jama'a ba fa, in ka ce basu ma fa dawa za su gobe. Akwai wani ne shawarce shi to lawa dan kwana ne yake neman jari, na ya kamata in ba shi da na yake zan ba shi miliyan, yace miliyan dubu 50 za ka ba shi. Ai in ka ba shi miliyan ka saba mai da kudi, gobe kuma in ya zo ka ba shi dubu 500 sai ya rena ba shi dubu 50, sai ka dinga kara ma 50 har ka kai shi inda kake so. Yadkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, shi yasa zamanin annabi ba wannan su ba la yadkhuluna wa la ya'muruna an-nasa bil bukhl, hatta kai saboda kyauta da alheri da sahabban annabi suke yi talakawa sun kawo kara, sun ce zahaba ahlud dukhuli bil ujuri, masu kuɗi sun tafi da lada, suna sallah muna sallah, suna azumi muna azumi, suna sadaka da kuɗinsu, kuma mu da kuɗin da za mu sadaka. Annabi ya ce kuma akwai abin da za ku mana, in ka ga ana faɗa ka raba shi ma sadaka ne. Wani zai motarsa ta mutu ka tura masa, ko zai ɗora kaya akan motarsa ka kama mun, da Allah ka ba mun ɗora, da Allah ka ba mun in sauke, da Allah tura mun babur ɗin nan ya mutu, da Allah motata ta mutu tura mun. Abin da zai ci jama'a ka ɗauki akan hanya, su ba masu kuɗi sai suka dinga irin wannan aikin. Sai suka dawo suka kawo ƙara suka ce to wai masu kuɗin nan da suke nufi ne, don wanda aka ce mu yi ba wai su ba yi suke yi. Sai annabi ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wa man yatawalla, wanda ya bada baya ga barin addinin Allah ko ya ce makon addinin Allah da abinda Allah ya hore masa, fa inna Allaha huwa al-ghaniyyu, Allah shine mawadaci alhamid, godajje wanda ya kamata a gode masa, shi ma an yi abin godiya yana godewa, shine ma'anar hamid. Hamid bi ma'ana mahmud, ko hamid bi ma'ana hamid, yana daukar ma'ana biyu. Shine wanda yake godewa bayinsa in sun yi abin kirki, kuma shine wanda ya kamata a gode masa Allah subhanahu wata'ala. Shi yasa yace in ya sha'i bi hubukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allahi bi aziz. Ya ayyuha an-nasu antum al-fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al-hamid. Ya ku mutane, ku ne fa talakawa a wajen Allah, shi Allah wadatacce ne. Yace ma indakum yanfadu, da abun hannunku karewa zai. Wa ma inda Allah baq, abun da ke hannun Allah shine wanzaje. Yace wa in min shay'in, babu wani abu, illa indana khaza'inuhu, face taskarsa tana gurin mu. Amma wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum, muna saukar da shi ne gargadan bukata. Shine Allah ta'ala yace ne, na'am.
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
الله سبحانه وتعالى ce laqad an yi amfani da abubuwa guda uku na taukidin wannan jumla. Akwai qasmun mahzuf taqdiruhu wallahi, ga lamul qasmi, ga qad harfu tahqiqin. Laqad arsalna rusulana, Allah ce tabbas mun aiko jakadu mu. Mucin Allah yace mu, ba yana nufin shi da wani ba. Nunin azama ake kiranta, nunin takama da girma, kuma Allah ne mai takama mai girma, tunda baya tsoron kowa. Rusulana, manzanninmu, Allah ya aiko manzanni da annabawa. Mun ce annabawan Allah 124, kamar da ruwaya ta tabbatar. Manzanni 313, Qur'ani ya ambaci 25, aka ware 5 aka kira su ulul azmi minar rusuli. To waɗannan 5 ɗin su ne waɗanda Qur'ani ya fi ambata da yawa. بِالْبَيِّنَاتِ بِحُجَّةِ بَيَّنَنَّا لِلْمُتَّقِي وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ كُمُكَ سَوْكَر دَ لِتَافِي مَعَهُمْ تَارَ دَ وَدَنَّان أَنَّبَاوَا cikin wadannan littattafai dai mun san guda biyar ragowar dukkan musansu ba dan ba ga mana su ba amma mun yi imani da su a dunkule akwai at-taura wacce aka bawa annabi Musa akwai zabura wacce aka ba annabi Dauda akwai injila wacce aka ba annabi Isa akwai Qur'ani wanda aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai suka kara da suhuf Ibrahima saboda an ce suhuf Ibrahima wa Musa mun san na Musa at-taura ne amma suhuf Ibrahima allazi waffa wannan yana da wasu takaddu shi ma da aka bashi a matsayin littafi don haka littafan sun zama biyar kenan wanda muka sani ragowan kuma Allah bai ga mana sunan su ko annabawan da ya sauka ba balle mu san su to mun yi imani da duk wani littafi da Allah ya saukar in labari ne a cikin sa labarin gaskiya ne in hukunci ne a cikin sa hukuncin adalci ne wal mizana kuma Allah ya ce na saukar musu da scale awo mun ce a baya scale guda uku ne akwai mizanul aqali akwai mizanul shar'i akwai mizanul ta'amul bainan nas akwai scale na shari'a wanda ake auna abu ga ya dace da sunna ko bid'a ne ya dace da tauhidi ko shirka ne ya dace da musulunci ko kafirci ne ya dace da imani ko kuwa munafinci ne ya dace da gaskiya ko ƙarya ne ya dace da ilimi ko jahilci ne wanda ake kira mizanul shar'i akwai mizanul aqali kuma at-tahsinul aqali wa taqdirul aqali a hankalci a ce abin nan bai da kyau ko a hankalci a ce abin nan yana da kyau wanda duk masu hankali sun yi tarayya wajen ganin kyau wani abu wasu kuma masu hankali sun yi tarayya akan ganin munin wani abu wannan shine mizanul aqali akwai mizanul ta'amul bainan nas yau da gobe takan sa a ce wani mutumin banza ne yau da gobe takan sa a ce wani mutumin kirki ne saboda an zauna da shi an gwada kirkin sa an tabbatar yana da kirki ko an gwada rashin kirkin sa an tabbatar da rashin kirkin sa wannan shine mizanin da yau da gobe in ana zaune da kai za a iya gane kai waye ne karfin ka ne raunin ka ina za kace da amfani ina ne baka da amfani to Allah ya ce li yaquman nasu dan mutane su tsaya bil qist da adalci domin a tsaya ai adalci Allah ya saukar da littafi da haka littafi duk ba an dai ba rike littafin Allah ba za a zo na lafiya ba mutukar ba sakon Allah yake hukunta mu ba to har abada ba za mu ji dadin rayuwa ba domin da Allah ya san za mu ji dadin rayuwa tai mana kyau a cikin karkashin wani abu ba sakon sa ba har abada aiko da sakon ba sai don mu je mu abin da muka ga dama amma tunda Allah ya halicce mu manual din rayuwar mu yana hannun Allah sai da kan bai amfani da wannan manual din ba kai ne ka siyo mota sabuwa sai ka zo ka ga littafi aka ce wannan ka karanta manual din nan kafin ka fara aiki da motar nan da ka bude nan sai ka ce wannan radio ce ne ruwa zaka zuba sai ka zuba mai aka ce nan mai za a zuba sai ka zuba ruwa nan bakin mai za a zuba sai ka zuba man gyada can abun nan za a zuba sai ka zuba ruwan zartsi can sai ka zuba sokar rodo sai ka tada motar ta kita shi shikenan ta lalace ma ka koma kamfani suka ce ya kai ka ce nan can ka zuba mai sai na ga ba man shine na zuba man gyada kika ce wai saka sai kai ka jawo motar ma ta lalace to haka dan adam yake mutukar Allah shi ya san dan adam shi ya halice shi shi yasa ya aiko manzo da littafi yace a gaya masa ga yadda zai rayu da dan adam ya dauki littafin da ya samu kusa ya masa gafaka ya rataye shi a garu ya ci gaba da harkokin sa shi yasa abubuwa suka rikice suka lalace suka tarbare suka cakuɗe suka cude suka mulmule suka daure suka dabaibaye suka ninke suka dukunkune suka mutsitsice suka warkace kowa ya ta kai rayuwa an rasa da za a warware ta to littafin Allah ne magani in ba littafin Allah da sunna nau ba ba yadda za a fita daga wannan rudin da hayaniyar da hatsaniyar da kuma rikincewar shi yasa Allah ya ce wa anzalnal hadida sannan na saukar da karfe an ce karfe daga sama ya sauka kenan aka ce aka ne da yace wa anzalna min al-an'am ko wa anzalna lakum min al-an'am thamaniyata azwaj shi ma anzalna aka ce anzalna anan yana nufin wato an halicce su an ba mu su ko kuma an saukar da ruwan da ta hanyar sa aka samu karfe din ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ya ce fihi ba'sun shadidu a cikin karfe akwai tsanani na yaki da shi ake yin bindiga da shi ake yin kibiya da shi ake mashi da shi ake takobi da shi ake tankar yaki da shi ake yin me hatta mun zayin din da shi ake yi wuka da shi ake yi duk kayan yaki da karfi ake yi ta bangaren ba'sun shadidin kenan wa manafi'u lin-nasi da shi ake mota da shi ake cokali da shi ake wuka da shi ake lauje da shi ake matse fata da shi ake allura da shi ake menene wannan mota duk waɗannan karafuna ne duk masu amfani da aka karfe kenan akan iya yin amfani da shi wajen alheri ana yin amfani da shi wajen sharri sannan karfe ana amfani da shi wajen kariya daga makiya shi yasa kuka ga duk duniya duk kasar da ba ta da abu biyar to ba ta da karfi eh ta kasa ce in ba ta da abu biyar ba ta da karfi na farko karfin ilimi idan aka ce nisbar jahilai jahilan kasar ta sun kai 75% wanda ba su iya karatu da rubutu ba to wannan kasar tana cikin matsala shi yasa akwai ta kasa da na duba nisbar jahilci a cikin kasar 10 ne bisa 100 kaso 90 na mutanen kasar sun iya rubutu da karatu ka wannan kasa sun burge fa dai da kowa zaka ga yayi primary ko yayi secondary a kalla kai primary kai secondary amma a ce mutum ba addinin ba karatun muhammadiya ba na boko ko ba duka biyu to in jahilce ma mai al'umma to kaso 75 na mutanen kasar suna dogara ne da 25 saboda sai kaga 25 suna cikin wahala 75 din ma suna cikin wahala sai fada sai yaki sai rigima sai kashe kashe sai kone kone sai rigingimu saboda ilimi shine karfi na farko shi yasa musulunci shi da ilimi ya fara na biyo karfin tattalin arziki duk kasar da ba ta da masana'antu ba ta da wato makera wato ba ta da wurin kere kere ba ta da masana'antu kenan sannan ba ta da noma ba ta kiyo to wannan al'ummar ba ta iya ci da kanta shi yasa wata ran shugaban kasar Sudan yace nahnu ahlu Sudan sana'kulu mimma nazra wa nalbasu mimma nasna sai yace wa nadhaku mimma nasma ai babu wata kasa da turawa su yadda ta dogara da cinta da shanta basu isa ba ta isa wai an rubuje ta tattalin arzikin ku ya kai rigarku da kuke sa kuke dinkawa abincin da kuke ci ku kuke shukawa ai kun dogara da kanku kenan sai da za ku ga yanzu kaso 70 kasan nan ta mu kusan kaso 70 na abin da muke ci daga waje wasu suke noma mana to me yasa su ya ishe su har suka kawo kasan mu zuciya suka fi mu ko yawa suka fi mu in dai yawa ne duk duniya ba wata kasar bakar fata da ta kai Najeriya yawa in dai bakar fata ne a kasar duk duniya ba wata ta fi Najeriya yawa ita ce kuma ta goma a yawa a duniya ragowar kasashen guda 9 da suka haura miliyan 100 duk ba wacce take da matsala irin Najeriya ba wai matsalar babu ba matsalar ba a iya sarrafawa ba kuma Najeriya ba talauci ba talauci a Najeriya sai zalunci da talauci da jahilci su suka kashe Najeriya az-zulmu wal-faqr wa min sunin talauci jahilci da zalunci abu ukun nan sune siyasar tajwid wa takhawuf wa tajhil inda mutane ba sa karatu kuma suna jin yunwa kuma jahilai ne sannan ana zaluntar su ai abubuwa ba za su gyaru ba to wannan shine wato abu na biyu shine karfin tattalin arziki na uku karfin makami dole wannan kasa ta zama tana da makamai ba dan tai fada ba ma shi makami ba dan ai fada ake tare da sa ba dan a bawa makiyi tsoro ne idan kana da makami kasa tana da makami to ba za a kawo mata hari ba yanzu kasashe 13 da majalisar dinkin duniya tace suna da nuclear ai kun ga ba a kai musu harare daga wata kasa daga waje saboda suna da abu mai hatsari dole a sa su cikin committee sulhu dole kuma a dinga ba su shawarwari ana ma taimakon su da kudi saboda su ma suna da makamin da in suka fusata suka cilla za a shiga matsala to shi yasa Allah ta'ala ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum shi ba wai kullun su ake ka zama fadaci ba so ake ka zama ana tsoron ai fada da kai kai ka zama mai hakuri amma an taba ka za a dandana eh dama ne hakuri haka yake in ka taba shi zaka dandana amma baka taba shi ba kowa je harkar sa to wannan shi ma karfi ne a duniya sannan karfin hadin kai shine na hudu duk kasar da ba ta da hadin kai a cikin mutanen kasanta to tana da problem kamar Najeriya muna da kabilu sama da 250 kuma akwai mutane da suke bin hanyoyin daban-daban wajen gudanar da rayuwarsu da al'adunsu da addininsu saboda haka ba wanda zaka kora daga Najeriya cikin kabilu 250 din nan haka Allah ya kaddara zauna a Najeriya kai wanda zaka ka tafi Marauta wanda ka samu ka karantar da shi addini ka jashe shi ga musulunci wannan shine babban aikin mu a Najeriya karantar da mutane addini da karantar da su zaman lafiya da karantar da su alherin da sakon manzon Allah yake dauke da shi duk a shiga musulunci a Najeriya muna fatan haka tunda wa zalika alallahi aziz sannan karfin shugabanci kun ga mu babban matsalar mu ba mu da shugaba kwaya daya wanda duk muke masa biyayya ko akwai shi an ce shugaban mu na Najeriya kwaya daya wanda in yace mu gabas duk gabas za mu in yace mu yamma duk yamma za mu in yace mu tsaya duk tsayawa za mu in yace mu zauna duk zauna za mu ko akwai su dai akwai rauni tunda ko ba sa ko ba a musu biyayya ko kuma su ba sa tsayawa wajen kare haƙoƙin da mu muka yadda su ne haƙoƙin mu wannan shi da matsalar mu da ba mu da abu biyar din nan to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manafi'ul nasi karfe yana da amfani ga mutane wal ya'lamu Allah dan Allah ya bayyanar shi da ma ya sani man yansuruhu wa yake taimakon addinin Allah wa rusuluhu wa yake taimakon manzannin Allah bil gaibi ko da a boye ne in ka taimaki addinin Allah yanzu akwai mutanen da su taimakon da za su yi addinin Allah ma ba ma so ma mutane su sani su dinga a boye saboda matsayin su da makamin su da rigar su in aka gano suna taimakon addinin rajulun ne yaktumu imanahu akwai mutumin da shi ba zai fito yadda muke maganganu shi ne ba ta karkashin kasa zaka taimaki addini kujerarka ba za ka iya fitowa ka ce kaza ba amma ta karkashin kasa in ka san abu zai amfane mu zaka gaya mana in ka zai cuce mu zaka gaya mana kaga kai amfani da kujerarka ka taimaki addini in har a majalisar Fir'auna wani zai amfani da kujerarsa ya taimaki annabi Musa ban ga dalilin da zai sa dan kana kan wata kujera da za ka amfani da ita ka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da addinin sa ba ko ka dan sanda ne kai soja ne kai immigration ne kai custom ne kai ko kake da shi aqidar ka tafi wannan kakin musuluncin kai fi wannan kuma kake yadda ka wurgar da addinin ka dan kana wani aiki duk aikin da zaka yi ka shiga da addinin ka in an zo cika wajen addini ka ce ni musulmi ne kuma an san kai musulmi ne aka dauke ka aiki dan me ba zaka wa musulunci ba da mu ce kai zalunci wa musulunci bai yadda dan kun babbanta da mutum a addini ka zalunce shi ba amma mu ce ka saki addinin ka ba kai kuma a zalunce ka da mu ce kuma kai amfani da kakin ka ka zalunci wani ba amma kada kai amfani da kakin ka ka cuci addinin ka kuma domin duk wanda ya amfani da kacin sa ya cuci addinin sa ko ya amfani da kujerar sa ya cuci musulunci ko ya amfani da mukamin sa ya cuci musulunci zai asara uku na farko wannan kacin dama ba zai rufa maka asiri duniya da lahira ba wata ran ana nan sai ka kawo mu abun banza kai ritaya kana karmin ritaya ka tafi can an watsar da kai kana tayawa akan fansho da gratuity ba kuma mai yabonka ba mai sanka ka mutu ma mutanen ungwar ku ban sani ba saboda kawa Allah komai ba ba kowa musulunci ko ba kowa komai ba ko aje a kashe ka ba ma kowa wanda ya san ma an kashe ka da waka ba zai ta ungwar ku mutane su zuwa sallah saboda ka cuci addini na biyu ko kuma wato zama cewa ka rasa lafiya nan ka sha wahala a duniya kai kanka albashinka baya fitowa sosai sai a wata shida ba biya ka ba kana ta rijima can kuma ka bata da Allah mu kuma nan ƴan uwanka musulmi ka bata da mu can Allah yana tsine ma saboda ka bata da shi mu nan ƴan uwanka musulmi muna tsine maka saboda ka cuci addinin mu kuma sannan kai kuma ka rasa duniya ka rasa lahira saboda haka shi yasa muke gargadanta duk wanda yake rike da mukami a Najeriya musulmi wallahi amfani da mukamin sa ya taimakawa addinin sa bamu ce a zalunci waɗanda ba musulmi ba bamu yadda da zalunci ba ko ga wanda ba musulmi ba amma kuma kada kai kai amfani mu kuma musulmin ɗan uwanka ka cuce mu dan ka so 75 na wanda suke cutar mu ɗan uwan mu ne musulmi sun hau kujeru su rike mukamai sai su amfani da abin su cuci addinin Allah su cuci bayan Allah su jefa mu cikin wahala da kunci wannan ba daidai bane zaka zo ka gama din kuma ka zo ka ba duniyar ba lahirar ba yabo ba kuma abin da zaka samu sai inuwa da Allah ya isa cikin jarbi inna Allaha qawiyyun wai dan Allah ya ce ku taimake shi ba dan bashi da karfi bane Allah ba rarrauna bane kuma ba wai ya nemi cewa a taimake addinin sa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ba dan Allah ba yadda zai bane ya ce ku taimake shi a'a inna Allaha qawiyyun kusan Allah mai tsananin karfi ne azizun mabuwaye ne kenan kuwa sifa ce ta Allah qawiyyu suna ne na Allah yuqawwi man yasha wato aiki ne na Allah sannan azizu suna ne na Allah izza sifa ce ta Allah yu'izzu man yasha aiki ne na Allah saboda haka mun yadda sunan Allah qawiyyu sifar Allah kuwa sannan kuma yuqawwi man yasha mun yadda sunan Allah aziz sifar sa izza sannan yu'izzu man yasha wai zulmu man yasha Allah yana daukaka wanda yaso yana kaskanta wanda yaso to nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mai tarin yawa inda muka kure Allah ya yafe mana baki daya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka
Allah ya barkatu malam sai tambaye mai wannan tambaya tana cewa yau kimanin shekaru 8 kenan tana fama da jinya wanda sanadiyar haka ba ta iya yin azumi ya zama ciyarwa take to bana sai ta ce bari ta gwada ko za ta iya yin azumi saboda ta ji sauki cikin ikon Allah har zuwa yau ba ta sha azumin ba tace wannan ciyarwa da ta yi na tsawon shekaru 8 da suka wuce yayi ko kuma su rushe tun da ta fara iya yin azumi
to ai dama فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya sha yara masu kwanakin wanda larurar sa ta zama cewa wato ba mai warkewa bace ko kuma warkewar ta yana da jinkiri da yawa shine aka yi masa fatawa akan ya dinga ciyarwa tunda ba zai iya yin azumin ba. Sai da aka tunda kin warke yanzu abinda zaki ci gaba da yin azumi kawai. Azumin da kika yi baya wanda biki ba baya kin ciyar abakacinsa shikenan ciyarwa ta tsaya abakacin azumin, kuma yanzu Allah ya sa kin warke ba za kuma ki ci gaba da ciyarwa ba sai ki ci gaba da yin azumin ki.
Allah ya sa ka. Malam wannan tambaya yana cewa Allah ya taimake ka. Yace malam tambayar sa kan sallar walahani. Wai akwai wasu shekaru da sai mutum ya kai ni kafin ya fara yin wannan sallah, sannan kuma da wani da yaushe lokacin ta yake fara da yaushe lokacin ta yake karewa, kuma raka'a nawa ke nema ko falalarta?
Ita sallar duha ba wai shekaru ba ne, aiki ne na nafila da za ka iya fara shi duk sanda kake bukata. Kuma sallar nafila wa duha ana yin ta ne daga sunanta duha, lokacin da hantsi ya taso hina tamudu fisal, lokacin da ya'yan raquma suka fara jin dumi lokacin ta ya fara. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatu duha salatul awabina, sallah ce ta nagartattun mutane. Kuma ya tabbata hadisi kudusi Allah ya ce wa zai salla raka'a hudu a farkon rana ni kuma na bashi kariya har zuwa faduwar rana. Da ta sallar duha tana da falala, lokacin ta kuma daga kamar ka ce 7 zuwa 8 har zuwa lokacin karfe 11 kafin rana ce zawali, da a iya yin salatu duha a gurin. Sannan mafi karancin raka'o'inta shine raka'a 2, kana iya yin 4, kana iya yin 6, kana iya yin 8, kana iya yin 12. Da ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayin sallar duha raka'a 12, a ruwaito a Fathul Makkah yayi 8. Hawu suke sabani shin salatul fatih ce ko salatul duha ce? Dan sahabiyar ta ce ya shigo ɗakin ta yi raka'a 8. Sannan a ruwaito raka'a 6, a ruwaito raka'a 4, hadisin raka'a 4 yafi yawa da na raka'a 2. Amma ana iya yin fiye da 2 ko fiye da 4.
Malam ne wannan tambaya yana cewa shi driver ne yana tuki sai wani mai mashin ya buge wani sai ya haɗu a gabansa ya taka shi bisa kuskure. To amma ɗan uwan wanda aka ya mutun sun ce sun yafi, ya ce to waye zai azumi? Shi da ya taka ko wanda ya kada?
Ku biyu za ku yi. Shi ya turo shi ka kashe shi, da haka kun yi tarayya, ka faɗi kowa aikin da ya yi, ya turo shi gabanka aiki ne, ka taka shi aiki ne. Da haka ai naka aikin, ka taka shi nasa aikin, ya turo shi gabanka. To wanda ya turo mutum inda zai mutu kuma shi ma ya taimaka wajen kashe shi, da haka za ka yi azumi 60 zai yi azumi 60. Shine abin da malamai suka ce.
Malam ne wannan tambaya yana tana cewa tana fama da matsalar jinya ne na jinin al'ada, yadda baya dauki mata kullum tana cikin ciwo. Ta ce to ya za ta yi ta gane wannan jinin al'ada ne wannan ba na al'ada ba, kuma ya za ta yi da shauri wajen yin ibadunta?
To idan mace jini ya tsinke mata ya ki tsayawa, tana da hanya guda uku. Hanya ta farko shine idan tana da al'ada kanta kafin wannan larurar ya zo, sai ta koma kan al'adarta. Dama kwana uku take, yanzu duk kwana uku sai ta yi wanka ta yi sallah, ragowar duk ta ɗauka jinin cuta ne, ta koma kan asalin al'adarta. Idan kuma na biyu, hanya ta biyu za ta iya bambance tsakanin jinin biyu, jinin al'ada da jinin cuta suna da bambanci. In Allah ya sa tana da wannan fahimtar, za ta iya gane yanzu kalarsa ya canza, yanzu na al'ada ne, yanzu na cuta ne. To da na al'adar ya ɗauke kawai sai ta yi wanka ta ci gaba da abin nan. Na uku, in ba za ta iya tantance jinin ba, sai ta yi amfani da abin da mafi yawan matan duniya suke yi, shine kwana 6 ko 7. A wata kawai ta yi kwana 6 tana ba ta sallah, daga nan ta yi wanka ta ci gaba da yin sallah, ko da jinin yana zuba ta tafi neman magani.
Allah sai tambaya na kai shi. Wannan tambaya tana cewa malam sun rabu da mijinta kimanin shekaru 3. To amma iya zamansu da suka yi tasin ciwon ba ta taɓa zaluntansa da wani abu da ya shafi dukiyarsa ba, don ba ta son yanzu Allah kuma ya kama ta da wani abu a kai sai hatsi da ta ɗiba kwano 5 ta ba yayan ta yi shuka. Ta ce to kuma ba ta so Allah ya jarabe ta da wani abu a auren da za ta yi gaba, dangane da zaman da suka yi. Ta ce ya za ta yi da wannan hatsi da ta ba bai sani ba.
To na farko ta ɗiba ma kwano 5 ta ba yayan ta ya shuka, yanzu yana bin ta bashin kwano 5, sai ta auni kwano 5 ta aika masa. Ba sai ta gaya masa ne, ta ce akwai kwano 5 na hatsi da kake bi, na ga kwananka 5, ko ya karba ko kai ya karba, ko ya gode ko kai ya gode, dai akalla ma sai ta kara kima, wataƙila ma ya dawo da ita. Ta ashe mutum ne kirki na saka, ka kwano 5 ne na hatsi ma ta dawo min da shi, na akwai ragowar igiya sai ta ga ya dawo da ke, da kake mayar da kwano 5 din sa na hatsi shine kai mafita.
Allah ya saka da alkhairi sai adoyi.
To ga mutane sun aiko da dukiyarsu a saka asusun marayu, akwai naira 13,000 daga wani bawan Allah ya ce fi sabilillahi a sa asusun marayu a masa addu'a. Akwai wata 5,000 shi ma daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu a masa addu'a, Allah ya biya masa bukata. Akwai wata 3,000 daga wani shi ma yace a sa su su marayu ayi masa addu'a akwai wata 500 shi ma wani bawan Allah yace a sa su su ayi masa addu'a Allah ya shirye masa da yaran sa akwai 500 da alqur'ani daga wani dan uwa ayi masa addu'a akan kasuwanci da zai fara Allah ya sa masa albarka wata 500 daga wata yar uwa bawa Allah Allah ya dawo da hankalin mijinta ya dinga kyautata mata da yaranta to Allah ya dawo da hankalin mijinki ya dinga kyautata miki da yaranki bawa Allah 500 daga wata bawa Allah ayi mata addu'a ita da mahaifiyarta Allah ya biya musu bukatun su 2000 daga wata bawa Allah tace ayi mata addu'a Allah addu'a Allah ya ji kansu iyayenta su rasu Allah ya ji kansu ita kuma Allah ya biya mata bukatunta 400 daga wani dan uwa yace yasa mota sa kasuwa Allah ya kawo mai siye 2000 daga wata bawa Allah tace a sa su su marayu ayi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta sai 4900 daga wasu yan uwa suka ce a sa su su marayu ayi musu addu'a Allah ya ji kan mahaifinsu su kuma Allah ya kare su ya shiryar da su sai 500 daga wata yan uwa bawa Allah tace ayi mata addu'a Allah ya sa iyayenta su musulunta Allahu akbar wannan bawa Allah tace ayi wa iyayenta addu'a Allah ya sa su musulunta Allahumma inna natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al janna wa na'udhu bika minan nar Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli sharr Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك